Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Juma'a 26 ga watan Fabrairu a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji halin da ake ciki bayan sace ɗaruruwan ɗaliban wata makarantar sakandare ta mata a jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya. Bayan haka za ku ji cewa wata ƙungiyar cinikayya ta Afirka ta yi wani taron ƙarawa juna sani a ƙasar Ghana game da yarjejeniyar walwalar cinikayya a tsakanin ƙasashe mambobin ƙungiyar haɗin kan Afirka ta AU. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni daga ƙasar Kamaru. Amma yanzu dai ga halin da duniyar ta wani.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Juma'a, 'yan sanda da jami'an tsaro a birni mafi girma a Myanmar sun yi harba-harba na gargaɗi yayin da suka yi yunkurin tarwatsa gungun masu zanga-zanga kusan 1,000 waɗanda suka tattaru a wajen wani katafaren kantin sayar da kayayyaki da ke unguwar Tamwe ta Yango cikin dare don nuna rashin amincewa da wani jami'in soja da aka naɗa. Masu zanga-zangar suna rirriƙe da alluna suna kuma rera taken nuna Allah wadai da juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu. Duk da karin jami'an tsaro a wurin tare da girke motar ruwan zafi a yankin, a cewar kafofin yaɗa labaran ƙasar da kuma shaidun gani da ido, rukunin 'yan sandan kwantar da tarzoma 50 suka tunkari masu zanga-zangar inda suka kama aƙalla mai zanga-zanga ɗaya. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa an tsare wani ɗan jaridar Japan a zanga-zangar da aka yi a Yangon yau Juma'a. Idan har hakan ta tabbata, hakan zai kasance karon farko da aka tsare ɗan jaridar ƙasar waje tun lokacin da aka yi juyin mulki a ƙasar. A jiya Alhamis, Bankin Duniya ya ce ba zai bayar da kuɗi ga Myanmar ba sakamakon karɓa mulki da sojoji suka yi. Tsohon Prime Minister Birtaniya Tony Blair ya shirya wani tsari da shugabannin duniya za su yi amfani da shi don kula da annoba da ka iya barkewa nan gaba. Cibiyar Tony Blair ta fitar da wani rahoto mai taken sabuwar hanyar ɗaukar mataki yadda za mu iya gano annoba mai zuwa nan gaba, wanda ke buƙatar haɗin kan ƙasashen duniya nan gaba don ganowa da kuma yin gwaji na barkewar wata sabuwar cuta. Rahoton ya kuma yi kira ga ƙasashe da su yi aiki tare don samar da allurar rigakafi. Blair ya faɗa wa jaridar Guardian cewa da akwai haɗin kai na duniya shekara ɗaya da ta gabata, ina ganin da mun iya yanki aƙalla watanni uku na ƙwayar cutar, yana ba da misali na ɓarkewar annobar COVID-19 a duniya. Blair ya kuma yi kira ga Birtaniya da ta ɗauki nauyin jagorancin kafa cibiyoyin tsaron lafiya na ƙasa da ƙasa don tabbatar da haɗin kan duniya a kan kowace annoba nan gaba. Koriya ta Kudu ta kaddamar da shirinta na rigakafin coronavirus a yau Juma'a, inda ta maida hankali kan gidajen tsofaffi da kuma ma'aikatansu. Shugaban Amurka Joe Biden ya karɓi baƙuncin wani taro jiya Alhamis a fadar White House domin jinjina a kan allurar rigakafin coronavirus miliyan 50 da aka yi a ƙasar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana sa ran Amurka za ta fitar da wani rahoton sirri yau Juma'a da ya ɗaura wanda ke zargin yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman da kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar Saudiya Jamal Khashoggi a 2018, wanda yake da takardun zaman Amurka da kuma 'ya'yan Amurkawa. An yaudari Khashoggi, wanda marubuci ne a jaridar The Washington Post, zuwa ƙaramin ofishin jagadancin da ke Istanbul a ranar 2 ga watan Oktoba 2018, kuma jami'an da ke da alaka da yarima mai jiran gado suka kashe shi. An yayyanka jikinsa gunduwa-gunduwa, kuma ba a samu gawarsa ba. Riyad a hankali ta amince cewa an kashe Khashoggi bisa kuskure, amma ta musanta hannun yarima mai jiran gado. Matsayin yarima mai jiran gado, wanda ake walakabi da MBS, ake ambatawa a mutuwar Khashoggi, ya zama batun kafofin yaɗa labarai ne tun a ƙarshen 2018. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da Sarkin Saudiya Salman jiya Alhamis. Fadar White House ta ce lokacin kiran Biden da Salman sun tattauna batun tsaron yanki, ciki har da sake sabunta hudar diplomasiya da Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka suke jagoranta don kawo ƙarshen yakin Yemen, da kuma alkawarin Amurka na taimakawa Saudiya ta kare ƙasarta yayin da take fuskantar har-har daga kungiyoyin da ke hada da Iran. Wani hari da Amurka ta kai ta jirgin sama da ya auna wasu wurare mallakar wata kungiya masu dauke da makamai da ke da goyon bayan Iraki mai karfi ya kashe ɗaya daga cikin mayakansu da kuma jikkata wasu da dama, in ji wani jami'in kungiyar ta Iraki a yau Juma'a. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce harin a jirgin saman na maramo gayya ne saboda wani harin roka a Iraki a farkon wannan watan da ya kashe wani farar hula ma'aikacin kwantiragi da kuma raunata wasu sojojin Amurka da dakarun haɗin gwiwa. Wani jami'in kungiyar 'yan bindigan na Iraki ya faɗa wa kamfanin dillancin yaɗa labarai na Associated Press cewa har-haren da aka kai wa Kataib Hezbollah ko kungiyar Hezbollah Brigade sun faɗa ne kan wani yanki da ke kan iyakar Siriya da Iraki. Jami'in ya nemi a sake sunansa saboda ba a bashi izinin yin magana ba kan harin. Kungiyoyi masu saka ido kan yakin Siriya sun ce har-haren sun fada kan wasu manyan motoci dauke da makamai zuwa sansanin 'yan bindiga da ke samun goyon bayan Iran a Bokmal. Na da kwarin guwar abinda muka auna mun same shi, mun san abinda muka kai wa hari, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya shaida manema labarai da suke tare da shi a cikin jirgi daga jihar California zuwa Washington jin kadan bayan kai har-hara.
A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotanninmu. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta tura jiragen sama masu saukar ungulu tare da jami'an tsaro zuwa jihar Zamfara don ceto ɗalibai mata da 'yan ta'adda suka sace a daren jiya Alhamis a garin Jangebe da ke karamar hukumar Talatan Mafara. Wakilin muryar Amurka Sani Shaibu Malamfashi na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Dazuzan malice ne gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Mutawallan Muradun ya bayyana mana wannan irin agajin da gwamnatin tarayya ta baiwa jihar sa a kokarin ceto waɗannan yara da ake ciki a halin yanzu. Cikin jawabin da ya wa manema labarai a ofishinsa ya ce ita wannan makaranta tana da ɗalibai 500 ne, kuma daga ciki kididdiga ya nuna cewa ɗalibai 317 ne suka koma sa'ad da aka buɗe makaranta a bayan rufewa wanda aka yi dangane da matsalar corona.
Daga ciki ba tabbatar da lamba wa'inda aka doka ba, domin maganganun da muka yi da malaman makaranta da shugabanni sun ce makarantar na da ɗalibai 500 amma mutum 317 suka dawo. Daga ciki an samu mutum 65 duk da uwaye sun shiga sun fasa makarantar suna fasa tsadarsa, saboda har yanzu babu ainihin takamaiman wanda aka dauka. Kuma muna da hanyoyi na tabbatar da an nemi inda yaran suke. Ba za mu rubuta dogon bayani ba, muna so sai mun samu tabbataccen inda suke da kuma lambar yaran da aka dauka. Amma alhamdulillah duk wani jami'in tsaro da ke jihar Zamfara mun tura shi ya je can, kuma an turo su daga Abuja domin tabbatar da cewa da yaran nan an same su cikin rayuwarsu da lafiyarsu.
A ƙarshe gwamna Mutawallan Muradun ya kuma yi kira ga al'ummar jihar da su kwantar da hankalinsu su yi haƙuri. Gwamnati za ta iya bakin ƙoƙarinta ta ga ta ceto waɗannan yara.
Ina kira ga al'ummar jihar Zamfara a ci gaba da addu'a, sannan kuma wannan ba shi zai sa mu yi ƙasa a gwiwa ba, za mu ci gaba da ƙoƙari na kariyar rayuka kuma da dukiyoyinsu. Madauka sani wannan abu shi ne na farko a wannan gwamnati. Matsalar tsaro a Najeriya ba Zamfara ɗaya ba ce ko ina ga ta tana aukuwa, abu ne wanda ya shafi kowa, kuma sai an ce gaba da addu'a domin Allah ya kare mu, domin baka san inda za ta same ka ba. Kuma mu Allah mu roki sauki wurin shi domin ganin cewa mun samu sauki, sannan mu sake da jujjuyinmu kuma mu yi don Allah mu bari don Allah. Wannan abu ba karami abu bane da ya faru a wannan jiha, amma yana tabbatar mai jihar Zamfara Allah da gwamnati, kuma za mu ci gaba da ƙoƙari Allah da har lokacin da aka dawo su, kuma har lokacin da suka dawo inda ya dace.
A halin da ake ciki yanzu, mutanen garin Jangebe sun hana mu 'yan jaridu kusantar harabar makarantar don ɗaukan hoto ko hira da jama'a. Abin hatta kai ga an jiwa ɗaya daga cikinmu rauni, amma abin da sauki. Har yanzu dai ba ji duriyar inda maharan nan suka kai waɗannan ɗalibai ba, amma kuma maharan ba su yi magana da kowa har ya zuwa yanzu. Sani Sha'ib Malfashi, murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
To madalla, a gaida Sani Sha'ib Malfashi. Yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Ghana. Ƙungiyar cinikayya ta Afirka da ake kira AFCFTA a takaici a ƙarƙashin ƙungiyar haɗin kan Afirka ta AU ta yi wani taron ƙarawa juna sani a ƙasar akan samun damar aiwatar da yarjejeniyar walwalar cinikayya a tsakanin ƙasashe mambobin ƙungiyar. Wakilin muryar Amurka Redwan Abbas na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A dalilin zartar da yarjejeniyar walwalan kasuwancin Afirka tarin kamfanoni na zaton samun ƙalubale iri-iri da sauran ƙasashe dangane da daidaiton kuɗin fito, kaya da ayyuka da yake yi wa mambobin ƙungiyoyin kasuwanci jawabi a wurin wani taron falkawa da cibiyar kasuwanci da masana'antun Ghana ta shirya, mai bada shawarar fasaha a ma'aikatar ministan trader da masana'antu Anthony Beff ya bada tabbaci cewar an ɗau duk matakan da suka kamata wurin jan kunnin ƙasashe da sun ka saba ƙa'idodi. A kan sasanta rashin fahimtar juna, yanzu ƙasashe mambobi sun yadda akan tsarurrukan aiki akan sasanta rikici ɗin, sun fito da nazarin ƙwararru da kuma ƙa'idodin kyawawan ɗabi'u wa mambobin kwamiti da abokan harkarsu da sauransu waɗanda za su sa ido wurin zartar da yarjejeniyar. Babban abokin ƙawance a ABND David Ovosudoti ya bukaci 'yan kasuwa su yi amfani da yarjejeniyar a matsayin matattakala su tabbatar da wanzuwan ƙasar Afirka. Samun ganin kayayyakinku yanzu ɓangare ne na abubuwa da za a yi la'akari da su a zancen na ƙaltar dabaru da za a zantar, saboda in ba a ganin kayayyakinku babu wanda zai ce su. Kuma dabarun bari a ga kayayyakin naku yanzu a kan yanar gizo da mail da Instagram da dai sauransu sauƙi ne. Duk hanyoyi sauƙaƙa da mutane ke amfani da shi wurin ƙoƙarin isa ga saura da yake magana akan taƙaddamar kasuwanci tsakanin Ghana da Benin. Muƙaddashin Commission Custom Justice Akutu ya shawarci 'yan kasuwa su yi zaɓi mai kyau dangane da yarjejeniyar walwalan kasuwanci. Tsarurrukan fili suke yadda za a iya bambanta tsakaninsu, don haka ya ba ku wata dama ko auna yarjejeniyoyin biyu, ku zaɓi wadda zai fi muku, ku duba baki ɗayansu wadda zai fi karɓuwa gare ku, don ECOWAS BTLS zai fi maka ko ka fi dacewa da shi sai ka zaɓe shi, in kuma na Afirka ne kake gani ya fi maka ka zaɓi ya saura wurinka. Idan dai aka cusa kuɗi cikin wannan shiri na ALCTFE ta gabatar da dabarun kasuwanci da sun ka dace, ƙungiyar za ta amfanar ainin. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman.
Wasu ƙasar jamhuriyar Kamaru ta bi samun takobi ta ƙasashen duniya wajen gudanar da allurar rigakafi na cutar COVID-19 ko kuma coronavirus, wanda a yanzu haka dai aka bindige mutane 100,000 ne waɗanda yanzu haka za su karɓi allurar ta rigakafin, domin yadda ake ganin cutar ta sake yin kwarso na dawowa ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Babban likita a faɗin ƙasar, musamman babban likita a ɓangaren masu binciken ƙwayoyin cututtuka a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru, Dr. Adamu Kasim, mun tattauna da shi ga yadda hirarta mu ta gudana.
Na fari, duk wanda ya ce coronavirus ya dawo bai yi ƙarya ba, ba wai dawowa ma yi ba, ai dama coronavirus bai ƙare ba, coronavirus 19 dama inana wato lafawayi da ya lafa shi mutane kuma su kai sake to saken da aka yi da ba a daukan duka matakan da aka saba dauka rufe hanci da baki da mayani rufe hanci da baki da wanke hannu da kiyayewa da mutane suke yi duka suka yi sake shi sa shi wannan virus din ya canja riga barin saka haka yace to barin tube wannan riga an ja na saka barin saka shudi yanzu ya dawo amma ba da karfin shi na fara inda ya saba kisa ba ya dawo da wannan da tari da mura da rashin jin dadi dai gabaki daya dai da zazzabi da komai da atishawa duk saboda haka dawon da yin nan don ya zauna ne ya sake ruruwa ba wai dama ya tafi ba wanda suke sake dama ina jikin su sai ruru da ya ruru sai canja riga to canja rigan da yin nan sai dawo da hali da ba wato da an zauna an ce komai an diga an yi yadda wanke hannu ba duk adamu ba an koma makaranta kamar yadda kace ana zama a tunkusu ba wani distance da aka saba yi duka duk wannan shi ya saka wannan virus ya sake ruruwa to ruruwan da yin nan ya dawo dole a sake kiyawa dole a koma baya a soma duk abin take-taken da aka saba yi wanke hannu kamar minti daya wanke da sabulu da ruwa sensitizer da muka saba sha ba da hannu musaba kar a dinga tunkusuwa guri ana ta wani su taron da bashi da alheri ai ko a kiyaye maganan saka mask da ake rufe hanci da baki a ci gaba da shi maganan makarantu in ba a kiyaye ba za a rufe don yanzu ya so madawa a hankali na in ba a dauki matakai da sauri ba zai dawo da karfi da dole gwamnati zai cancanta ya rufe makaranta kuma a koma a zauna a gida samu shi virus bai da karfi yanzu sai kama kai kokarin kashe ka in bai kashe ka ba shi ya mutu to shi kuma mutuwan shi bai dadewa bai kwana uku hudu biyar a jikin mutum saboda haka dole za a rufe makarantu nan gaba in ba kiyaye ba dole su batirai da aka bubbude duk guri gidajen rawan da aka bude gurin shan giyan da anna suke ta yi da komai nan duka za a sake dawowa gidan jiya ka san da abu ya karfi har masallaci mun rufe to amma yanzu ana so a dauki matakai da kariya bazu inda zai kai mai za wannan
kan ko za a ci gaba da rufe makarantu da ma yadda al'umma za su karbi wani alurar ta rigakafi
maganan alluran rigakafi kan magana ne da duk duniya suna tunanin wannan allura ne da ko kai rigakafi ba zai iya tsareya baka samu coronavirus ba saboda haka dole ai tunani ko an yi kai wannan allura cikin wata biyar shi da coronavirus zai kama ka zai sake kama ka saboda haka alluran nan abin tunani ne ba a hana ba amma ba abu bane da zai kawo solution ga baki daya shi alluran din ina da nashi taimakon amma ina da nashi criticism da zamu yi to sai ai tunani alluran nan za ka karbe shi da hannu biyu kamar yadda ka tambaye ni ba zan ce maka eh ba za ki karban shi ba zan ce maka eh ba wato duka dai mu masu ilimin kimiyya mu wanda muke nan likitoci mu za mu bayyana wa mutane me za su samu a jikin wannan alluran din me kuma sai kamu su kaman cuta in ba mu fito da wannan filla ba wanda zai yadda wannan alluran saboda haka magana allura za a yi tunani sannan da kyau sannan a yi shi coronavirus kan mun so mu kwantar da mutane a gado da gadajen ma coronavirus din ba mutum ko ɗaya amma yanzu a namu asibitin ba mutane na cike ya nuna cewa mutane sun yi sake da yawa har wannan virus din kuma ya sake barzawa tafiya daga ƙasar turai su shigowa cikin kamaru an daɗa tace shiga an tace fita daga ƙasar turai duk wannan bai hana coronavirus ya ruru ba don me don dama bai mutu ba dama ina nan canja hali ya yi canja riga ya yi saboda haka jama'a mu yi hankali mu ci gaba da wanke hannu mu ci gaba da distance mu ci gaba da sensitizer mu ci gaba da hana yin taron da bai da alheri sannan maganan vaccine a bar wanda suke bincike su ci gaba da bincike tukunkan su ji sauri ba a saurin vaccine a tafiya hankali.
Shugaban masu bada maganin gargajiya na baka dambata a kasar jamhuriyar kamar Professor Obaraza Shekaru ya ce ba a nan gizo ke saka ba.
Gaskiya shi wannan allurar rigakafi da muke kira vaccine wannan allura kan mu ta bangaren mu na maganin gargajiya mun yi Allah wadar ga wannan vaccine domin ka san a sha'anin ilimin kimiyya da fasaha na sarrafa wannan irin abin da ake kira vaccine shi ya dau shekaru 10 da ake jarraba shi vaccine to kaga yau kitta da bismillah an tashi aka ce an kirkiro vaccine bayan shi wannan annoban ma bai shekara ɗaya ba bayan kuma abin da muka karanta cewa kafin a fitar da vaccine ɗaya zai ɗauki shekaru 10 fiye ma da 10 to kaga a wannan shi yasa muka ce cha shi kaga ma yasa turawan a ƙasan turai su turan ɗin ma ba duk bane suka amince da wannan da wannan vaccine da wannan allurar rigakafi to kuma mun ga cewa wannan allurar rigakafi nan ina kunshe da matsaloli daban-daban don yawanci waɗanda aka soka musu wannan allurar din sun batar da rayukansu mu yanzu muna shirye gagarumin taro da za mu ce ma jama'a kada su kada su yadda da wannan vaccine domin abin da ya kamata su yadda da shi kaga mutum ya tsaya ya ci abinci sosai Malam Muhammadu Awari kada ya bar jikinsa da yunwa ka san shi wannan virus da ake faɗin nan idan ya samu yunwa kaɗan to anan ne kaga abin da ya kare mu da farko domin muna cin abincinmu na gargajiyanmu muna cin abinci mai gina jiki da garkuwar jiki.
Mama Abubakar ba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Kungiyar kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru yana mutu da zayar wani na yan kasa da shekaru 20 waɗanda suka wakilci kasa a gasar cin kofin nahiyar Afirka wanda ke gudana a kasar Murtaniya sun fice daga gasar bayan sun buga kwata final da kasar Ghana. Malam Zakari Sadu masanin harkokin kwallon kafa ne na nahiyar Afirka ga abin da ya labarta ne.
A matsayina na mai sharhi kan lamuran wasannin kolon kafa a kasar Kamaru, Muhammad Awal Garba ba za mu yi ce maka Kamaru ta yi kasa a gwiwa ba. Sai dai mu ce maka Kamaru ta yi iya ƙoƙarinta domin babu wani abin da Kamaru za ta yi da ya fi wannan abin da suka yi a wannan gasa na 'yan ƙasa da shekaru 20 da ke gudana yanzu haka nan a ƙasar Murtaniya. To kaga Kamaru wato ta ba mutane mamaki ma da ta kai wannan matsayin na quarter final da Ghana ta yi waje da ita bayan an kwashe minti 90 ba wanda ya zura kwallo a ragar dan uwansa bayan kuma aka zo minti 30 to sai anan ne suka yi kunnin doki har kai ga ainihin tafiya daga bugun daga kai sai wato gola anan ne Ghana ta yi nasara ta ci kwallaye 4. To abin da zaka duba anan Muhammad Awal Garba sai ka duba daga ina ne aka samu matsala wato tun farko domin idan ka duba kasar Kamaru har ila yau dai ba fara wato gudanar da wasa ba tun yau zance shekara guda bayan ita bulwar wannan annoba ta duniya coronavirus sai zama da cewa da kai wato fiye da coronavirus din ma a Kamaru wato rikicin da ke tsakanin hukumar wasan kwallon kafa da ainihin kungiyar da ke tafiyar da wasanni na kwallo a nan kasar Kamaru tsakanin su ba sa gamashi da juna tsawon lokaci to har ila yau dai an kasa kawo ƙarshen wani al'amarin to yanzu idan ka duba shugaban kasa a cikin jawabin da yi na wato wannan watan da muke ciki 11 na bikin matasan nan ya yi kira kuma ya bukaci a cikin gaggawa a yi kokarin ganin cewa an fara wannan kakar.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar.
Masu sauraro, muna ci gaba da sanar da ku cewa sashen Hausa na muryar Amurka ya fara gabatar da wasu sabbin shirye-shirye daga ranar 15 ga watan nan na Fabrairu. Ga ɗaya daga cikin su.
Don sanin labaran sana'o'i, harkokin yau da kullun, har ma da masu ban mamaki a biranenmu, ku kasance da sabon shirin rayuwar birni.
Tsadar rayuwa ta samu. A da in kana filin kana iya kashe naira 200, yanzu fa ka kashe 400 domin game da cikin kama zaka koshi kenan. Ni yanzu abin da yake damuna yake iya gaya ma kenan.
Birni magamar sarakuna, masu hannu da shuni da talakawa.
Ita rayuwa ta dan adam, Allah na ba kowa rabon sa daidai lokacin da ya ga dama. Ya ji yanda ake dai ana dan samu dan wani guri nan daga bayan nan na dan sai da ina dan sai da kayan wuta haka.
Don sanin wainar da ake toyawa a birni, ku kasance da ni Salisu Shehu Ashaka na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku.
To yanzu kuma ga takaitaccen labarin.
A yau Juma'a, 'yan sanda da jami'an tsaro a birni mafi girma a Myanmar sun yi harba-harba na gargaɗi yayin da suka yi yunkurin tarwatsa gungun masu zanga-zanga kusan 1,000 waɗanda suka tattaru a wajen wani katafaren kantin sayar da kayayyaki da ke unguwar Tamwe ta Yango cikin dare, don nuna rashin amincewa da wani jami'in soja da aka naɗa. Masu zanga-zangar suna rirriƙe da alluna, suna kuma rera taken nuna Allah wadai da juyin mulkin ranar 1 ga watan Fabrairu. Tsohon Prime Minister Birtaniya Tony Blair ya shirya wani tsari da shugabannin duniya za su yi amfani da shi don kula da annoba da ka iya barkewa nan gaba. Cibiyar Tony Blair ta fitar da wani rahoto mai taken sabuwar hanyar ɗaukar mataki yadda za mu iya gano annoba mai zuwa nan gaba, wanda ke buƙatar haɗin kan ƙasashen duniya nan gaba don ganowa da kuma yin gwaji na barkewar wata sabuwar cuta. Rahoton ya kuma yi kira ga ƙasashe da su yi aiki tare don samar da allurar rigakafi. Ana sa ran Amurka za ta fitar da wani rahoton sirri yau Juma'a da ya daura wanda ke zargin yarima mai jiran gado na Saudiya Ahmad bin Salman da kisan gillar da aka yi wa ɗan jaridar Saudiya Jamal Khashoggi a 2018, wanda yake da takardun zaman Amurka da kuma 'ya'yan Amurkawa. An yaudari Khashoggi, wanda marubuci ne a jaridar The Washington Post, zuwa karamin ofishin jagadancin da ke Istanbul a ranar 2 ga watan Oktoba 2018, kuma jami'an da ke da alaka da yarima mai jiran gado suka kashe shi. An yayyanka jikinsa gunduwa-gunduwa, kuma ba a samu gawarsa ba. Wani hari da Amurka ta kai ta jirgin sama da ya auna wasu wurare mallakar wata kungiya masu dauke da makamai da ke da goyon bayan Iraki mai karfi ya kace ɗaya daga cikin mayakansu da kuma jikkata wasu da dama, inji wani jami'in kungiyar ta Iraki a yau Juma'a. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce harin a jirgin saman na maramo gayya ne saboda wani harin roka a Iraki a farkon wannan watan da ya kashe wani farar hula ma'aikacin fantiraki.
Masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya ni gabatar da shirin, da Daniel Brown da ya hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.